zama a New York a cikin kuriya na yi shi ganin cewa ni ya tunya ce daga secondary school ban taba barin gaban iyaye na haka na bar kasar mu goma kuma san aka dauko ni kawai aka kawo ni cikin al'adu da al'umma da ban san su ba da yare wanda ban kware a kansa ba wanda shine turanci
kallabin shirin a wannan makon ƴan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin mu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsune wa mata ido da kuma gudunmuwar da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdu kallabin mu ta mako wata mace ce da wani yanayi da ta shiga a nan Amurka ya zaburar da ita ta koma makaranta da tsofarta bayan an yi mata aure tana ɗan shekaru 18 za ku ji ko wace ce za mu kuma yi nazari kan abin da ke sa mata kishin juna ko da kuwa babu abin da ya shiga tsakanin su ku biyo mu domin ji ya fi sako kafin kai ga hirar da muka yi da kallabin mu ta mako bari mu faro takon da wata dabi'a da aka san mata da ita ko a gidan aure tsakanin su da abokan zama ko kuma su isu mata wani lokaci ba gaira ba dalili lamarin da ya zama kadangaren bakin tulu a yunkurin mata na samun kyakkyawan wakilci a fannoni daban-daban na gwamnati shirin kallabi ya nemi sanin dalilin wannan kishi ga abin da bakin da muka gayyata ke cewa
sunana Jami Kiki Dangaji
sunana Maria Kashi gaskiya ne duk mace idan ta haɗu da ɗaya mace yawanci lokuta ba shi da kamar akwai gaban nan to dalili ko shi ne ita mace Allah ya halicce ta ina da kishi a cikin ta
to ko da ma ba abin da ya haɗa ta da ita wancan da ta haɗu da ita karon farko
haka ne kusan wata ba da kanta ga wata ta kara ta ne kawai ina ga shi ne da jiki eh
Hajiya Bilkis
wato wannan kishin muna nan tare da shi yana cikin mu za ki ga cewa ko yaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa-kusa tare da ita to yana iya yiwa ta kishi ko kuma level din ku daya amma da zaran ita wacce kuke taren nan ta ga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta a dun da take da shi wallahi ko jinin ku dai sai kin ga an samu canji wato kamar yadda kika ce ciwon yamace ya kamata ya zama to eh na yamace ne a ce mace mai ciki dole duk wani damuwar ki na mai ciki namiji ba zai taba fahimtar me kike going through da wannan abubuwan da ke faruwa daga samun ciki labor haihuwa da raino ba sai mace ƴar uwa a wannan daidai amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junanmu saboda kamar in za ki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa in aka zo za ki ga ana yawon siyasa ana yawon za ki ga mata na bin me ita shugaban ki haka nan da an zo wurin zaɓe to wallahi sai ki kauce ba za su zaɓe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a je a sa wani musu to kishin da muke da shi ne duka natural
mutane da dama suna tunani cewa kishin ya mace yana tasowa ne idan suka bar mutum daya
eh to yanzu ba haka bane ba
zaki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku hada ma dangi ba amma dai wato kishin yana da je an ga cewa zaka zama na abu to bari ga miki ko ƴaƴanka aka ga suna neman su daukaka to ke kin ga wasu matan suna kishi da kai amma da fa kuna tare an ga cewa ke ba komai bane ƴaƴan ki ba komai bane ita ta fi ki da zarar an ga ka taso ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata su fa haka
to ni ba zan yi wannan hada Maria
to to ni ina ganin ko wannan abu ba kamar halitta ce
to amma halitta ba abin da ya hada ka da mutum ka rika kishi da shi
in kin ga kamar ko ana ƴan matan ci kina tare da kawai kuna komi tare kwana tare kin abin tare din ran da kika samu mutum aure to daga ranan nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki
a takaice to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati hakan za a kai ga cinma wannan bukata
eh za a ci saboda ai idan mutum ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau
tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da ƴan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare
sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mu tunani mu saki hali
akwai masu cewa ma kulliya da mata suke yi ba dan mazan su suke yi ba suna yi ne dan ƴan uwansu mata Hajiya Balkisu
wannan magana tabbas dan wato zaki ga cewa idan ma wani sha'anin kika ji kulliyan da kika yi da an je wato yazo wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasan zanin ne kika daura sai an kalli kulluwan ki menene kika sa sai kiga wanda suke tare wanda harkan su sai kiga an ce ai ma ba gold bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fashion kamar yadda Hajiya take uwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kika ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta ganki ke ga mace ir uwarki wallahi in kika je junction hanna ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce in kika ga an tsaya maka to namiji ne
to Hajiya ma
amma ko mace ake neman wa a sha in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko wani
ne wanda mata
din ba matan yawa za ta so ke mingling da maza dan za ta ce matan munafukai ne
ya kai ni tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuran su na ci gaba
wanda ke faruwa ga sace ke tsakanin mata bari dan koma baya kadan wajen kwalliya kwalliyan nan ita ke jaza gasa me kika daura me kika sa yawa to bari in dinka kaza bari in sa kaza ka gani kin ga akwai wannan
amma gani nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a samu ci gaba a rayuwa a duniya
ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban kasa kin ga maimakon su hada kai dinga yin wani abu wanda zai kawo ginuwa a garinsu ko su kafa wani dan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai a'a ko ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma tana taimakon shi da dan abubuwa na gina gidan a'a sai ta koma tana gasa da waccan yawancin ta dinka kaza ni ma sai na yi
Hajiya Balkisu
waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza
to me zai daura akan alhamdulillah
Hajiya Malam ta faɗi gaskiya ga san ne da yamma ne yawa gwamnati ana son a daga mata
ta yaya su mata za su taimaka wa kansu ta yaya za a yi har mu ci gaba kuma ta yaya za a shawo kan wannan
kamar yadda muka ce a mu hada kanmu sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana kokarin ana wa'azi a zuciyarwa a rinka hada kai a so juna amma gaskiya gaskiya zan gaya miki zai dau lokaci kafin a haka ko ina kika je shi nan yana nan a cikin zuciyar mu
to Hajiya Maryam me zaki daura akan wannan bayani
to shi ma abin da zan daura shine wayar da kai ya kamata a shige musamman shugabannin addinai a coci da kuma masallatai daman dai ana wa'azin a kawo da kishi a yi kaunar juna yanzu sai a ƙara ƙarfi a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba kai kai mu ga ko ina sai a koma baya da ci baya shi yasa ma mazan ma suka tunde mu gehe guda suke ta abin da suka ga dama dan sun san kan ba haɗe yake ba inda kan mace haɗe yake mu muka fi saka gurgu da yawa a ƙasar mu a ko ina ma da mu ke mulkin fa ba mazan ba saboda mu ne kan gaba ko me ake zaki ga mata ne kan gaba amma saboda rashin hakalin kai sai kiga kuma an zo abban mu a baya mun zama ƴan turu mu
wani irin tarbiyya zamu bar wa ƴaƴanmu?
Gaskiya ya kamata kowace mace uwa ne ƴaƴa ta nuna ma yaranta da su taso da sanin cewa ya kamata su ƙaunaci junansu maza da mata, kuma kada su yi kishin junansu, su yi ƙoƙarin son abin da ɗan uwansu ke so, in kuma sun ga ɗan uwansu na da buƙatar wani abu su taimaka mishi. Da haka idan yara suka taso da ƙaunar junansu, to har makwabta ma ba sai ɗan uwansu kaɗai ba, har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da ƙaunar juna.
To Hajiya Bilkisu, me za ki dora akan abin da ta faɗa?
Mu tusa musu tsoron Allah da san addini da tsoro, sannan kai ke a matsayinki na uwa sai kanki ƴaƴan naki ki kokari ki haɗa kansu, saboda akwai iyayen da su da kansu suke bata ƴaƴan nasu su rabu, domin daga gida baka haɗa kan ƴaƴan naka ba, haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a mu haɗa kansu. Nasiha, nuna musu zumunci, tsoron Allah, ƙaunar kowa, da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum ga aljanna. Saboda daga cikin gidan ma ƴaƴan sai su ganin baka haɗa kansu ba, ka nuna ka fi son wannan, ka nuna wannan da yake ko a kai ɗaya cikin su da kokari, ka nuna a'a ta ki sauran ƴan uwa ma sai su ga suna kin sa, ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aƙida yanda yake, amma dai ku so juna.
Masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma da kuma ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa. Makonni da suka gabata shirin kallabi ya karɓi baƙuncin wata mai hali baiwa a Najeriya, wadda igiya aure ta hana ta cimma burinta na zama likita duk da damammaki da ta samu a ciki da wajen ƙasar, da kuma sha'awa da ta yi ta nunawa da yunƙurin da ta yi na ganin ta cimma wannan burin. A yau shirin yana nan a Amurka, inda aka samu akasin haka, domin kamar yadda za ku ji a bakin kallabin ta mako, ita tunaninta kawai shine idan ta girma ta yi aure ta ci gaba da kula da gidanta, sai dai ta dace Allah ya haɗa ta da mai sha'awar ilimi da ya yi ta ƙarfafa mata gwiwa har ta kai ga yin digirin. Kadan kai fu da nisa, waka aka ce a bakin ne ita ta fi daɗi.
Sunana Hauwa Mustapha Ɓaɓura daga jihar Jigawa a arewacin Najeriya. Na zo Amerika ne tun ina shekara 18 da aka auro ni. Mai gidana ya auro ni daga Gama Sakandi, to shi ne tila zuwa na ƙasar nan, har kuma iwa haka muke zaune a nan tare.
To ina kuka fara sauka da aka kawo ki daga Najeriya, yaya rayuwa ta kasance idan kika duba la'akari da daga inda aka ɗauko ki zuwa inda kika dawo zama?
To farko daman daga Gama Sakandi school ina a kwa na gama 85, aka yi min aure na muka taho na 86 na zo ƙasar nan. Da muka zo a New York muka sauka, kasancewar a nan a New York ɗin makarantar da mai gidana yake yin karatun shi na masters a nan yake. To muka zauna ya ƙarasa karatunsa a New York kusan shekara 2 kaɗan, ya rage bai cika shekara 2 ba. Daga nan kuma sai ya samu admission a Columbia Missouri, irin wannan jihar da muke yanzu kenan, ta yayin na yin PhD. So daga nan sai a New York inda muka zauna na samu ciki na farko MBU. So aka samu dai irin su laulayi da waye, but in koma baya zama a New York a cikin ƙuruciya na yi shi ganin cewa ni yarinya ce daga secondary school, ban taɓa barin gaban iyayena, haka na bar ƙasar mu gama. Kuma sannan aka ɗauko ni kawai aka kawo ni cikin al'adu da al'umma da ban san su ba, da yare wanda ban ƙware a kansa ba, wanda shi ne Turanci. So za ki ga mai gida zai fita ya tafi aiki, ya tafi makaranta, sai kai kaɗai kwal a gida. So farko da ƙuruciya duk wannan bai dame ni ba, kamar wasan ƴar ƙwana na ɗauki auren. zaki ga mutun ya tashi yayi wanka ya gyara gida ya ci abinci yana jiran mai gida gaskiya sai da laulayi ya fara shigowa ina ta mutun gida sosai abu na kuruciya ba zan taba manta ba da na hada kaya na abinci da kauye ya kullun dan kwali ba ma akwati ba na dauko na zo kan bene na zauna nayi ta fara kuka nace in sai ya mai da ni gidan mu
me yasa kika da wannan matakin a wannan lokacin
kawai na gaji da zama ni kadai da gidan yawa ban saba zama rayuwa kai kadai ba ina yarinya irin an kai yara din nan zaman daki gurin yayin su to bana zama guduwa nake sai idan sun haihu to sai in zauna saboda suna da yaro ko yarinya da aka haifa da zan iya rika wasa da su kisan aka kai ka gidan sabon aure sai kai kadai is like sai kai ka jin ba daɗi kuma rayuwa a ƙauye duk ko ina ma za ka iya tafiya kai wasa da jama'a
barin kuma in ce daga babban gidan suka fito
yes daga babban gida akwai mutane da yawa ba yanda za a yi ka ce kana cikin kaɗaici ko da yaushe cikin raha kake da mutane
to bari mu koma kan wannan batun kin kulle kayanki akan a cikin dan kwali ya aka kare
ai an gaya miki mai gida na ya dora hannu a kai ce na shiga uku yanzu ya za a mai da ke babura kuma wallahi da la'asar da kyar da ya sanyo kai na koma cikin gida so a hankali da ya muka fara irin zuwa muna ziyartar mutane ya ce da ni bari zan kai ki ki wuce an a gurin wasu so akwai wani Allah ya ji karrai ya rasu consular general na Najeriya a lokacin yana zaune da matansa guda biyu ko uku so sai ya kai ni gidansu wuce an to a nan fa na ji daɗin rayuwa sosai hankalina ya fara kwanciya dan din lokacin da na aka dauki lokaci haka sai dan kaina haka irin je in yi ki an dawo
haka to bayan kun koma Missouri domin kin ce ya samu admission a nan Missouri me kika koma yi duk da kin ga duk zaman da zaka yi yau gobe ya wuce wasa yau da gobe kana zaune a gida ba aikin komai musamman ma kasancewar zaman Amurka kana zaune ne a cikin gidanka kawai babu wanka da makocinka sai dai idan kun saba kuna dan gaisawa ko kuma ka fito kun haɗu me hankalinki ya karkata kai bayan kun koma Missouri
to da yake da muka dawo Missouri dama yana da wani babban abokinsa na kuruciya da suka yi tun daga Najeriya Dr. Khalil to su sun faɗa dama abubuwan alkhairi da zama a irin area dama ma shi ya ce masa in kana son gari da za ka zauna ka tara iyali wannan ya fi irin su New York manyan garuruwa da makarantunsu suke da cikowa nan kuwa ba cikowa gari ne wanda za ka iya raya iyalinka a cikin sauƙaƙƙen rayuwa to da muka zo sun taimaka mana sosai ganin abin da ka ga abokinka yana da matarsa to da su zo ina da cikin yara na wajen wata shida NB ne to ita fatar Dr. Khalil Hajiya Rakiya da alhamdulillah har yanzu muna aminci da ita ita ta nuna min hanyoyi irin yadda za ka rika yar sana'arka da dan abu dai wanda ba za ka zauna ka zama ka ci kana kadaici ba to da yake a unguwar ɗalibai muke ta kasancewa duk kowa da yake a gurin ɗalibi ne university town haka so sai na fara raino irin na 'ya'yan makwabta za ka iya ɗan raino a kawo maka ɗan yaro ina da ciki a kawo min next door yaro a biya ka ɗaya dala ɗaya kafa awa za ka riƙe yaro awa hudu dala hudu haka dai na mai da kaina dai irin ina da abin yi da yake kuma dama a gida da muka tashi gaskiya ba mu saba mu ga iyayenmu ba sa komai ba komai kuɗin ku komai mulkin ku komai tsarin rayuwa za ka ga matan gidanku da sauran mutane kowa yana yar sana'ar sa ko ya take to da gaskiya ba ka saba ka ga ana haka zama ba a yi komai ba
kin ga mutanen mu a gida idan aka ce misali a yau da ni da ke muna zauna a gida za a kawo mana rainon ƴaƴa za mu dauka kai ni ce ma a raina za a kawo mun rainon ƴaƴa ya kika fara ji da farko da aka ce miki ga abin da zaki yi a nan
gaskiya ni daman Allah ya bani saukakken kai kuma in ka samu tarbiya daga gidanku ana nuna maka yadda aka tsayar da mu ba kai fahari da abin da babanka yake da shi ba ko wanka a kai ne kake da shi kai ne kai wa kanka to wannan tsarin rayuwa da iyaye suka mana ya ba mu tarbiya a san cewa ka tashi ka nemi naka to tun da uba bai hana da gaza ya kawo abinci ba amma iyayenka suna sai da abubuwansu suna da tabo da kobo haka na tashi na ga tsarin rayuwa komai za ka alkinta kanka kai tunanin gaba to babu girman kai a ciki irin na san Hausawa to kuma sannan kamar yadda nace inda ka zo mutanen da ka samu idan masu girman kai ne wataƙila kai ma ka bi ra'ayinsu to wanda ka samu su ba masu girman kai bane suna da tsarin rayuwa sauƙaƙƙa saboda haka duda ba su ba reno suka yi ba bar abin da kamar na lura da shi cewa dinnan suna da sauƙin kai suna harkar su na kansu saboda haka ni da a lokacin ban da takardu zama America sai kana da takardar aiki
sosai
idan har kai aiki ba takarda ana iya korarka to akwai abin da zaka iya inda bai saba kaida ba shine kamar irin wannan ɗan kananan ayyuka na reno awa biyu dala hudu a day irin wannan bai saba kaida a lokacin ba to abin da nayi kenan saboda rashin girman kai kuma ni ba abin da ban yi ba har har wannan bayan reno da nayi nayi aiki gidan abinci akwai abin da ake kira waitress wanda suke zuwa su dau order ka su kama abinci ni da gidana akwai sanda muka tsinci kanmu a yanayin buƙatar taimakon rayuwarmu har wake building mai akwai wani kamfani da suke potato chips a lokacin nan ma da ƴaƴana guda uku ni da shi za mu zo mu nemi wadda za ta zo ta zauna mana da su da daddare mu je mu gyara wannan building ɗin hawa wajen biyar ne building ɗin shi wannan gini hawa biyar mu je ofishi mu share musu mu ɗauke shara mai gidana yana da doctoral
degree gashi kuma shi yana doctoral degree
yeah kuma yayi aiki ma a gidan abinci wanke-wanke da sabin duk inda rayuwa ta kai abu na halal da za ka lura da kanka a kasan nan mun zo mun samu shimfiɗa wadda gaskiya ba ta girman kai
Bye.
Masu saurare abin da lokaci ba mu damar kawo muku kenan wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin irin ayyukan da Hawwa Mustapha Baburi ta yi a nan Amurka da kuma irin kalubale da ta fuskanta kafin ta kai inda take a yau kada ku bari a baku labari muna godiya ta musamman ga abokiyar aiki Aisha Mu'azu a nan birnin Washington DC da kuma sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin amma da jinsu duka alheri ce muku fata alheri assalamu alaikum hayya hayya assalamu alaikum